Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar yadda Chadi. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masu fashin baki a fannin kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na samar da dokar da za ta sa ido kan masu wallafa labaran bogi da na nuna ƙiyayya.
Yanzu mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san menene ya kamata yi, menene bai kamata yi ba, ne ya kamata ya faɗa, menene bai kamata ya faɗa ba.
Sannan za mu leƙa Jamhuriyar Nijar inda za ku ji sabuwar takaddama da ta kauri tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnati. Baya ga haka yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan girman matsalar yin ba haya a fili, yayin da a yau wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan makewayi ko banɗaki a duniya. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu ƙararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau dinnan Talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump yake matsa lamba wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ranar 25 ga watan Yuli, cewa ya kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. Kanar Alexander Weinman, wanda babban kwararre ne kan harkokin Ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House, ya saurari lokacin da Trump yake bukatar alfarma cewa a bincike ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin 'yan jam'iyyar Democrat masu shirin ƙalubalantarsa a zaben 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma harkokin kasuwancin ɗansa Hunter Biden. Abin da na ji bai dace ba kuma bai kamata ba, a cewar Weinman, wani da daddan sojan Amurka da ya ci lambar yabo wanda ya zo wurin bayar da ba'asin sanye da uniform ɗinsa na soji a gaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri, wanda shine zaman bayar da ba'asi na farko a mako na biyu na sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige Trump. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsayawata lokacin tsara Paul Whelan kafin a masa shari'a. Wanne ba Amurke ne da ake zarginsa da laifin leƙen asiri a Rasha har zuwa ranar 29 ga watan Disamba. Lauyoyin wanda aka tsaron, wanda kuma tsohon sojan ruwan Amurka ne waɗanda suka yi watsi da tuhumar, sun kafa hujja a wani zaman saurare da aka yi na ƙarar da suka ɗaukaka ranar 19 ga watan Nuwamba, cewa ya kamata a rage mawalan takunkumin da aka sanya mishi a gidan yari kamar riƙe shi a gida. A lokacin da take yanke hukunci, kotun birnin Moscow ta ce kotun ta yanke hukunci ne a kotun gundumar Moscow da ke lardin Lefortovo, kuma an yi watsi da karar kamar yadda Interfax ta ce. Whelan, wanda kuma ke rike takardun zaman kasar Canada da na Ireland da kuma Birtaniya, ya zargi masu gadin kurkukun da cin zarafinsa a lokacin da yake tsare. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurinsu na tserewa, inda suka ƙetare layin da 'yan sanda suka shata, yayin da wasu ƙasa da 200 daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shinge a jami'ar Hong Kong, wacce 'yan sanda suka zagaye ta wato tun ranar Lahadin da ta gabata. Wakilar sashen sinanci na muryar Amurka Iris Tong, wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta Hong Kong, ta bayyana yanayin ƙuncin da ake ciki, wato a inda aƙalla matasa biyu suka yi barazanar kashe kansu. Na ga wani yaro yana barazanar daba ma wuyarsa wuka inji Tong. Ta kara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba, kawai yayi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa, amma wasu mutane sun ce ba lalle ne yayi hakan ba, kuma sun gaya masa ya ajiye wukar. Kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau Talata don cika alkawarin da suka yi na musayar fursunoni wanda ya shafi sakin wasu manyan komandojin su uku. Majiyoyi masu alaka da kungiyar ƴan ta'adda sun ce an saki dan Amurka Kevin King da dan Australia Timothy Weeks a kudancin lardin Zabul. Da King da Weeks dukkansu shehunan malamai ne a jami'ar Amurka da ke Kabul, kuma an sace su ne a watan Agusta na shekarar 2016 a wajen jami'ar. Sakin su biyun ya zo ne ƴan sa'o'i bayan wato ƴan komandojin Taliban uku zuwa Qatar domin musayar fusnonin. Fusnonin kungiyar mayakan su uku sun hada da Anas Haqqani, wanda babban yayansa ne shugaban kungiyar ta'addanci mai alaka da Taliban, wanda ma yake amfani da sunanta. Tun shekarar 2014 ne gwamnatin Afghanistan ke tsare da Anas Haqqani tare da komandojin Taliban wato Haji Malik Khan da Hafiz Rashid.
A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, masu fashin baki a fannin kafofin sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan shirin da gwamnatin tarayya ke yi na ganin an samar da dokar da za ta sa ido kan masu yada labaran bogi da na nuna kiyayya. Lamarin da kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta NUJ ta ce mataki ne na hana 'yan jarida da bangaren 'yan adawa fadin albarkacin bakinsu. Dangane da haka, na zanta da Fa'iza Nasir, ƙwararriya a harkar shafukan sada zumunta, inda na tambaye ta yadda take kallon wannan lamari.
Wato, mafi yawanci yanzu da yake kasa an koma komai da waya, akwai technology ta kimiyya da fasaha kenan za a ce. 'Yan jarida yanzu sun samu wata dama na yaɗa labarai ta ita wannan makafa na yaɗa zumunta na social media. Nan ne ya fi musu kurkusa don su gabatar da labarai. To, su waɗanda abin suke ganin zai shafe su, su waɗanda ke amfani da ita wannan kafa kenan, ko ita social media don gwarin yaɗa labarai da sauransu. Sai dai kuma shi a bayanin nashi, shi ministan labarai yake cewa a'a, ba wai wannan wato kudiri wato ya wato fadada abin inda yake nuna musu cewa ba wai ita kudirin ta yi targeted din su bane, amma dai
wato ba an kaikaice su bane,
targeted din mutanen da suke wato yaɗa labarin ƙarya sauransu. Duk da yake dai a cikin 'yan jaridun dai akan samu waɗansu dai da ke fifita labarai, ka gane su canza labari ba haka yake ba su ce hakan ne. To, akan ɗan samu irin haka a cikin wato 'yan jarida, amma dai shi dai na ji daɗin da ya fito dai ya ce akan ba wai wannan ƙudurin ta yi targeting ɗin su 'yan jarida ba ne.
To, na san dai su kamfanoni da suke kula da waɗannan shafukan na sada zumunta kamar su Facebook suna ɗaukan nasu matakai na kare yaɗa labarai na bogi, kamar zuwa yanzu kin gamsu da irin matakan da suke ɗauka, ko kuwa akwai abin da za su ƙara yi?
Gaskiya ban gamsu ba da irin matakai da suka ɗauka ba. Kwanan nan shi shugaban ta wanda ya samar da Facebook, shi
Mark Zuckerberg,
an gayyace shi majalisar ita Amurka, inda 'yan majalisu suka zauna tare da shi suka dan masa wasu irin tambayoyi. To, gaskiya ban ji daɗin irin matakan da ya ce suna da shi ba, don gano irin waɗannan abubuwan da kuma wato dakatar da mutanen da ke wato irin waɗannan abubuwan.
Wato, idan na fahimce ki dai kina nufin sai sun ƙara ƙaimi kenan wajen matakan da suke ɗauka.
Sai sun ƙara ƙaimi ƙwarai da gaske akan dokan da suka ɗauka, don mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san menene ya kamata yi, menene bai kamata yi ba, ne ya kamata ya faɗa, menene bai kamata ya faɗa ba.
Fa'iza Nasir ƙwararriya a harkar shafukan sada zumunta a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu ƙungiyoyin ƙwadago sun ƙuduri aniyar saka kafar wando ɗaya da mahukuntan ƙasar, bayan da suka ce sun gano alamun ana yi wa buƙatun magoya bayan su riƙon sakainar kashi. Laifin da suka ɗora a kan ministan ƙwadago wanda suke zargi da fifita wasu ƙungiyoyin ma'aikata a kan wasu, sai dai tuni ministan ya yi watsi da wannan zargi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumin Burma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙwadago ke nuna alamar ƙosawa da halin ko inkulan da suka ce gwamnatin Nijar na nuna wa matsalolin ma'aikatan ƙasar, wacce a fili ake gane ta saba alƙawalan da ta ɗauka a watannin baya, kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta CSTN Ya'u Muhammadu ya karanta.
Muna kira ga babban murya a yi ƙoƙari duk waɗanda suka zamanto 'yan kwantarari ne yau a cikin fonction publique. Waɗanda suka danganta da aikin karantarsuwa da na sante lahiya al'umma, ya kamata duka a sa su cikin a ɗauke su a cikin aikin gwamnati. Shi ƙoƙari duk waɗanda suka zamanto an fudda su a shekara 2017 saboda su yi grave, ya kamata a maida su bisa aikinsu. Muna kira gare shi ya yi ƙoƙari a samu wannan statue na ma'aikatan meri a hidoshi a yi aiki da shi a ba su hakinsu.
Jan kafar da ake fuskanta wajen zartar da wasu matakan inganta rayuwar ma'aikata na daga cikin abubuwan da suka sanya waɗannan ƙungiyoyin ƙwadago kimanin 8 kiran gwamnati ta farka daga barci.
Muna tambaya da babbar murya da rage kuɗi na essence, wannan yana cikin yarjejeniya da muka yi da gwamnati. Aka rataba hannu ƙungiyoyin ƙwadago sun sa hannu, gwamnati ya sa hannu, za a yi har yanzu ba a yi ba. Muna kira ga gwamnati ya yi ƙoƙari wannan alƙawari da ya ɗauka na cewa cikin wannan kankana nashi za a yi lojiman sosai, za a yi gidaje saboda ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi 25,000 wannan ya zamanto ya tabbata.
Zaben da aka gudanar a watannin baya domin tantance ƙungiyoyin ƙwadagon da suka cancanci su wakilci ma'aikatan ƙwadago a gaban hukuma wani abu ne da ESTN da ƙawayenta ke ɗauka a matsayin wata hanyar da gwamnati ke amfani da ita don fifita wasu ƙungiyoyi a kan wasu, sai dai ministan ƙwadago Ben Omar Mohamed ya musanta wannan zargi. Yana mai cewa ba minista ko mataimakansa ne suka kada ƙura ba, ma'aikatan Nijar ne suka zaɓi wakilansu, kuma ƙa'ida ta ce duk ƙungiyar da ta gaza samun kashi 5 daga cikin 100 na ƙuri'u ta faɗi a wannan zaɓe. Saboda haka sakamako ya nuna ƙungiyoyi 5 ne suka cancanci su wakilci ma'aikatan ƙwadagon wannan ƙasa a hukunce. Su ya kamata su tattauna da hukumomi akan matsalolin ma'aikata, ba wasu ba, inji shi. Ƙungiyoyin da suka fitar da wannan sanarwa a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ESTN sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙa ta cimma ruwa game da matsalolin da suka addabi ma'aikatan ƙwadago. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule, yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan matsalolin da suka shafi makewayi ko banɗaki a duniya. Taken wannan shekara dai shine kada a bar kowa a baya. A dai watan da ya gabata kuma mun Najeriya suka bayyana cewa ƙasar ce ta farko da aka fi yawan yin bahaya a filin Allah, lamarin da ke haifar da yaɗuwar cututtuka. Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, yaya girman matsalar yin bahaya a fili take a yankunanku, ta yaya kuma za a shawo kan wannan matsala. Kafin mu buɗe layukan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yeah. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 10 na dare saura minti 15 a Najeriya kenan. Mun samu kira daga Jigawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya.
Amin wa alaikum salam.
Babanga Jami Trader Ringin.
To muna jin ka Babanga ji.
Ina dan kashe rediyon ne na wanta mauri.
Yau muna magana kan batun matsalar yin bahaya ko bayan gida a fili da ake yawaita samu yayin da ake bikin waiwayin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kan wannan matsala.
To gaskiya hakika wannan abu ne mai muhimmanci. To amma kuma an bi tabarawa a dukkan jihohin Hausawa. Domin zaka ga a kaman yare tashar mota ko kasuwa, zaka ga gwamnati ta zo ta gina ainihin wato ban daki, amma sai ka ga mutum ya shiga cikin ban dakin maimakon ya shiga ya a cikin ban daki ya yi a waje.
Kana ga menene yasa mutane suke kaucewa irin waɗannan wurare da ake samarwa su je su yi a wani waje daban?
Eto wai wasu suna cewa kaman wai in ana banɗakin da jama'a suke yawan amfani da shi wai ana ɗaukar cuta, wasu wannan hujjar suke kawowa kisa suke ɗaura cewa wannan. To amma kuma kaga inda zaka je bayan gari kai ba haya wani ma ya zo ya yi, kaga ai anan ma cuta take, ba inda ainihin aka keɓe domin jama'a su yi ga su fita su yi amfani da shi yau da gobe ba.
To muna godiya Babangaje daga Jigawa. Bari mu leka makwabciyar Jigawa Kano kenan. Wani ne akan layi?
Yawwa, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum
salam. Malam Badamasi Ali Rijal Lemo daga Kano, Najeriya.
To muna jin ka Malam Badamasi.
To magana ta gaskiya, kusan dai hukumomi ne zaka ga cewa babu gurare na tsugunno akan hanyoyi da ya kamata a ce an yi. Kuma wani lokacin zaka ga dan wannan kudaden da ake biya yana yi wa mutane tsada. Wani bai da naira 30 da zai biya, to ganin wannan dan saukin sai mutum ya je ya tsugunna bakin titi, wanda hakan ba daidai bane.
To kana ga taya za a shawo kan wannan matsala?
To abin mafi sauki da ina ganin akwai buƙatar hukumomi su gina matsugunne a bakin titina ko a tashoshin motoci. Idan da irin wannan koda na hukuma ne wanda za a dinga ba wa marasa dama kyauta suna yi, to wannan zai hana a yi barkatai ko ina a bakin hanyoyi.
To muna godiya Malam Badamasi daga Kano. Bari mu tsallaka zuwa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Godiya a Kemba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya wannan al'amari da ake na ba haya abin dubawa ne ƙwarin gaske yadda ya kamata. Domin ya kamata a ce kaman ainihin su hukumomin mutum daga kamar hukuma har zuwa matakin tarayya ya kasance a duk inda ya kasance za a zamu kaman mutum goma haka. Ya kasance an musu wurin kewayawa inda yake ba tare da sun je a fili sun yi shi ba.
Malam Ibrahim, a nan yankin ku ne na yi ji kamar ya girman matsalar take?
Wallahi idan za ka ga abin kyamo abin ma duk yadda kake sanar ya wuce haka nan. Idan za ka samu kaman kasuwari.
To a layin Ibrahim ya katse, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Alhaji Musa, barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Madalla, muna jinka.
Kuma ina maka barka da dawowa.
To madalla, na gode Alhaji Musa.
To alhamdulillah. Abin da yake kawo gaskiya Muhammad Lalo, munan kaman munan a Najeriya ma dai, inda na sani especially nan Kaduna. Wallahi in ka shiga wata unguwa wallahi ba za ka iya haɗiyar yau ba. Saboda za ka ga da yawa ka bayan layi za ka ga mutane sun zo an yi zama ya fita. Kashin ma ba wai za ka fita wajen gari ba ne, za ka yi bayan gida a bayan layi. Wanda ke titi na gurin wanda hanyar da mutane suke bi dan lungu su bi su wuce, za ka ga duk ga bayan gida nan a gurin. Nan ne mutane ba su ɗauki cuta ba. Ya kamata mutane su riƙa kiyaye san zuciya. Kuma magana da mutane suke magana cewa wai a gina bayan gida ga za ka za da sauransu. Ai ko an gina irin waɗannan mutanen wani taimakon ya je ya shiga wurin da zai je kawo mai gare ya a waje. waje yana ganin kamar shi hakan yafi mai kwanciyar hankali. To dan haka mu dai muna kira ga al'umma ya kamata a kiyaye saboda cututtuka ba sun mayo mutane yawa. Ina maka fatan alkhairi. Allah ya sa ta ci lafiya. Alhaji Musa Garo
na. To muna godiya Alhaji Musa, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Shu'aibu, zan yanke a kafa jihar Nasarawa.
To muna jin ka Mallam Shu'aibu.
To alhamdulillah wannan rana ce mai muhimmanci da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na ranar ba haya a duniya. To a gaskiya abin kam a ƙasashenmu na Afirka ko kuma in ce musamman ƙasa ta Najeriya, to gaskiya sai dai mu ce la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a gaskiya yanayin da mutane suke yin bayan gari barkatai, za ka ga mutum kana kallon sa ma zai hau kan bola ya zo yana yin bayan gari, baya jin kunyar wucewa mutane ma. To kaga wannan ba abu ne mai kyau ba, kuma matakin da ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan shine gwamnati ta fidda wuraren ba haya a wuraren da ya kamata, kamar misali kamar kasuwa da tashoshin shiga mota da wuraren da ya kamata a ce duk inda jama'a ke hutsa, ya zamto cewa gwamnati ta fidda.
To muna godiya Shu'aibu a jihar Nasara, bari mu je jihar Taraba. Wane ne kan layi?
Magana shi ne Musa daga jihar da karamar kuma Idil Garzanna.
To muna jin ka Malam Musa.
Muhammad Lalo, sai dai nazo na bude rizo a ƙarshe ba sa kan wanda maudu'i ya ce
ba. To Malam Musa, muna magana kan batun matsalar bahaya da ake yawaitar samu a yankuna kuma sassa na duniya musamman ma a nahiyar Afirka, yayin da ake bikin wannan rana ko kuma waiwayen wannan rana ta matsalar bahaya.
To a gaskiya fi sabillahi ba kyau, domin ya kamata mutane su dinga yin abin da ya dace da rayuwa. Domin kai karan kanka misali, yau aka ce tsabtace muhalli ai abu ne mai kyau, tsabta ma addini ai abin yi ne, ba ma sai an gaya maka walisana.
To muna godiya a muna jin ka Malam Musa, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Bari mu je jihar Zamfara. Mun gode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo, barka da warhaka, barka da wannan lokacin tare da abokin aikin ka, yana muku fatan alkhairi.
Barka da dare.
Malam Lalo, sunana Nasiru Husaini Kurgui mai Gwanjo Bacin Sauka Sagusa jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Da farko ina ma fatan alkhairi. Gaskiya Mahmud Lalo, muna jinjina ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan ran saboda diba da irin muhimmancin da wannan ran. Na farko kenan. Mahmud Lalo, a arewacin Najeriya in ka duba inda ake kazanta a inda za ka ga ana yin bahaya babu sai ka zo arewacin Najeriya, ko arewacin Najeriya ma a wannan bangaren ne gabaki daya. Kudancin Najeriya ba su yadda su da wannan hukuncin gabaki daya a wannan wajen su. Me yasa shugabanninmu na arewacin Najeriya amma yanzu na masu kishi ba za su dawo da irin abin da ake a kudu ba? Kudu ma ai Najeriya ce ko ba ka bane ba? Su ma Najeriya ce kamar kowa. Me yasa arewacin Najeriya ba mu kowa mai sauta ma kanmu don mu gudu tare mu ke da tare? Ya kamata a ce shugabanninmu kamar yadda na ji an ce gwamnatin tarayya za ta gina gine-gine, ana neman shawara ta gina wurin tona-tona da za a yi, yana da kyau hakan nan ne, amma a yi farashi mai sauki wanda al'umma su gano da cewa don su ake yi ne. Yanzu ba wanda zai yi gida a ce bai yi wurin tona-tona ba, ko ba gani Mahmud Lalo?
Haka ne.
To wanda zai gida bai yi wurin tona-tona ba, saboda ne yana gudu wani nashi ya je wani ɗauki wani cuta wanda babu da kyau. Me yasa ana bari?
To muna godiya a Nasiru Kurgi daga jihar Zamfara, bari mu je jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Kai tsaye kana tare da Bala Alhajin ka daga sanya daga makwallon jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Bala.
Yawa, dangane da yanayin muhalli da ake na ranar masaiko?
Batun ba haya.
Yawa, to kamata yi mutane su kiyaye ba haya barkatai a irin akan haya da shauransu. Kamata in masai ɗinka ya cika, ka yi ƙoƙari ka kwashe shi ka gyara wajen. Ba kamar irin a dinga zama ka ga mutane suna kashi a bola da shauransu ba. Kamata yi duk wani mai gida da wanda ya kasance iya da waje da ya cika, to yi ƙoƙari ya kwashe, wanda ga musamman a buɗe yake bari kuma ta ciko da tsutsotsi.
To da fatan za ka mana kuwa Bala daga jihar Bauchi, an ɗaga mana hannu, muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A yau din nan ana ci gaba da fafatawa a tarkade da rarraya na neman shiga wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na shekara 2021 da za su wakana kasar Kamaru inda arukunin ka na jamhuriyar Niger ake can ana gogawa tsakanin jamhuriyar Niger din da kasar Madagascar wadda aka rawata ta farko a karshen makon jiya Madagascar din kaiwa Ethiopia ko Habasha ci daya mai ban haushi ita ko Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ta yi wa MENA National ta jamhuriyar Niger ci daya da nema a Abidjan babban birnin kasar Côte d'Ivoire sai dai wasan tsakanin Niger da Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ya bar baya da kura ganin cewa alƙalin wannan wasar dan kasar Angola so biyu yana baiwa ɗan Côte d'Ivoire ko Ivory Coast din penalty ko cin daga kai sai mai tsaron gida na farko a minti 22 da soma wasan wanda Max Alain Gradel ya kasa ci gaban Dauda Kasali mai tsaron gida na MENA National na Niger sai na biyu a minti na 66 wanda Frank Kessié ya saka a minti na 68 kuma a lokacin saka cin ga yanda abin ya wakana
il a attendu jusqu'au dernier moment pour prendre Kasali à contre-pied c'est bien joué de la part de Frank Kessié regardez il sait exactement où mettre ce ballon et Kasali a choisi le côté gauche Frank Kessié a placé ce ballon à droite sur la droite du gardien Kasali
oui. avec beaucoup de sang-froid
ouais.
c'est bien fait c'est parfait
A wannan rukunin na jamhuriyar Niger gabanin wasannin na yau Madagascar ce ke kan gaba da maki uku sai Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ita ma tana da maki uku sai Habasha ko Ethiopia da jamhuriyar Niger ba su da maki ko guda inda a yau Niger ke karbar bakuncin Madagascar sai kuma bugawa tsakanin Côte d'Ivoire ko Ivory Coast wadda ke kan bakunci wa Habasha ko Ethiopia a wasannin sada zumunci na kungiyoyin kwallon kafa na duniya ne yau din nan kasar Argentina ta yi kunnan doki 2-2 a Tel Aviv a kasar Isra'ila da Uruguay inda Lionel Messi ya saka ci na baiwa kasarsa damar yin kunnan doki da Uruguay din yayin da Edinson Cavani dan kasar Uruguay da ke buga ma Paris Saint-Germain ta kasar Faransa shine ya cin farko hukungiyar kasarsa ita ma kasar Brazil ta yi wasan sada zumunci a yau Talata din da kasar Korea ta Kudu inda har zuwa lokacin aiko wannan rahoton kungiyoyin suke ci daya da neba a daya cin kwallon Brazil a minti na 9 da soma wasan wanda paketa yayi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai labarai a takeice
Wasu kwararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau din nan Talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump ya matsa lamba ma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ranar 25 ga watan Yuli cewa ya kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance Kanar Alexander Weinman wanda babban kwararre ne kan harkokin Ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House ya saurare lokacin da Trump yake bukata alfarma cewa a bincike daya daga cikin na gaba-gaba cikin ɗan jam'iyyar Democrat masu shirin kalubalantar sa a zaben wato shekara 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma harkokin kasuwancin ɗansa Hunter Biden Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsayawata lokacin tsare Paul Whelan kafin a masa shari'a.
To madalla masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu ne sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kada ku manta. A da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da video yanzu amma da ita Hadiza Kyari da Tani gabatarwa da Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin baki ɗin sa sai injiniyan mu Justin Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC